Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Download FM. Da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio kuma sa kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC, amma wannan karan tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta nisanta shugaba Muhammadu Buhari daga alhakin tura kudirin doka domin rage yancin watsa labarai wanda ya samu karatu na biyu a majalisar dattawa. A jamhuriyar Niger kuma dazu da safi kungiyoyin nakasassu sun yi zaman dirshan a harabar ma'aikatar ministan jin dadin al'umma da nufin nuna rashin jin dadi akan abin da suka kira tauye haƙƙin nakasassu. Sannan kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, dan kungiyar Boko Haram sun dauki wani sabon sallan kai harare a yankunan Madagali da Micika a jihar Adamawa, inda suke dasa bama-bamai a gonakin jama'a. Maudu'in mu da zamu tattauna a yau shine me za ku ce game da wannan sabon salon kai harhari da ɗan Boko Haram ke yi a na dasa bama-bamai a gonakin jama'a. Akan haka ne zamu bude layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma kafin nan ga yadda duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis, ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Zimbabwe suka yi Allah wadai da matakin da sojoji suka ɗauka a rikicin da ya wakana bayan an kammala zaben shugaban ƙasar da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 6 tare da raunata mutane 14 a birnin Harare. Hukumar zaben ƙasar ta yi alƙawarin cewa za a fitar da sakamakon zaben nan ba da dadewa ba. Da aka tambayi shugaban hukumar zaben ƙasar Emmanuel Magade dalilin da har kawo yanzu ba su bayyana sakamakon zaben ba, yace babu abin da yake faruwa. Jami'ai sun ce bisa doka suna da wa'adin har zuwa 4 ga watan Agustan nan na bayyana sakamakon zaben, kuma sun dau alƙawarin yin haka nan ba da jimawa ba. Shugaban jam'iyyar Hamayya Nelson Chamisa yana kan bakansa kafin a bayyana sakamakon cewa shi ya lashe zaben. Jami'an gwamnatin shugaba Donald Trump sun bayyana damuwar su kan yunkurin yin katsalandan din da Rasha ke neman yi a zabe mai zuwa, yayin da daraktan binciken kasar Dan Coats yake gargadin cewa kasar Rasha na ci gaba da kokarin neman raunanawa da kuma raba Amurka a zabe mai gabatowa. Muna ci gaba da ganin sakonnin kamfe daga Rasha na kokarin kawo rauni da rarrabuwar kawuna a Amurka, a cewar Dan Coats yau Alhamis. A wata ganawar da aka yi a fadar White House, inda ya ce yana sane cewa Rasha ba ita kadai ke da ra'ayin kokarin yin tasiri a siyasar kasarmu ba. Ganawar ta samu halarcin mai baiwa shugaban kasa shawara a fannin binciken kasa John Bolton tare da wasu kusoshin gwamnati. Shugabannin wata kungiyar laifukan kutsen yanar gizo mai suna Eastern European 3 sun shiga hannun hukuma bisa laifin satar bayanan kamfanonin Amurka fiye da 100, tare da sace bayanan katunan bashin miliyoyin kwastomomin kamfanin nukan. Jami'an Amurka sun gano shugabannin kungiyar ta Fin7, Dmitry Fedorov, mai shekaru 44, da Federal Holder, mai shekaru 33, da Adriel Kalpovok, mai shekaru 30, waɗanda 'yan asalin ƙasar Ukraine ne. Masu bincike suna sun ce ana kyautata zaton masu satar bayanan ta Fin7 sun kai harin na'urorin cinikin wuraren cin abincin Amurka da sauran shaguna kana suka sayar da bayanan a yanar gizo. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararru daga ma'aikatar lafiyar Congo Kinshasa sun bayyana watan sun bayyana a kudancin kasar a yau Alhamis domin kaddamar da aikin kan barkewar cutar Ebola da aka samu. Ma'aikata sun tabbatar da mutane uku da aka samu da cutar a lardin Kivu dake arewacin kasar mako daya da ya gabata bayan ma'aikatan lafiyar Congo da na Majalisar Dinkin Duniya suka sanar da karshen barkewar cutar da ta sha da ta kashe mutane 33 a arewa maso yammacin kasar. Har yanzu dai babu wata shaida da ta nuna alakar barkewar cutar a wurare biyu a kasar. Ma'aikatar lafiya ta kasar ta bayyana cewa akwai mutane 26 masu cutar zazzabi a arewacin lardin Kivu. Kana an samu mutuwar mutane 20, an dauki samfuri 6 daga marasa lafiya inda 4 daga ciki suka nuna tabbacin cutar Ebola. Wani rahoto da kamfanin dillacin labaran Associated Press ta fitar ta ce masu tsaron iyaka da ake kira TSA a takaice ta na tunanin binciken matafiya a kananan filayen saukar jiragen sama a fadin kasar don jami'an tsaro su mai da hankali a manyan filayen saukar jiragen kasa. Babu haske kan wannan yunkuri kuma ba a san ko hakan zai aikatu ba. Haka zalika kwararru masu tsaron harkokin jiragen sama sun yi mamaki da wannan yunkuri da ake neman dauka, inda suka ce hakan ka iya janyo 'yan ta'adda a kananan filayen saukar jiragen sama. A wata rubutacciyar sanarwa da TSA ta fitar ta ce har yanzu ba a yanke hukuncin daukan wannan mataki ba. Kwararrun jami'an tsaro sun ce za a ci gaba da binciken matafiya a cikin manyan jiragen sama, amma 'yan ta'adda za su iya harin kananan filayen jiragen kasa jiragen na daukan fasinjoji dozin-dozin.
Labaran duniya ke naka saurara daga nan sashen sanar da Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji da farko, fadar gwamnatin Najeriya ta nisanta shugaba Muhammadu Buhari daga alhakin tura kudirin doka domin rage yancin watsa labarai wanda ya samu karatu na biyu a majalisar dattawa. Wakilin murya Amurka Abuja Nasiru Adamu Al-Hikaya na da ƙarin bayani.
Fadar gwamnatin Najeriya ta nisanta shugaba Buhari daga alhakin tura kudirin doka don rage yancin yaɗa labaru wanda ya samu karatu na biyu a majalisar dattawa. Kakakin shugaban Garba Shehu ya ce ba kai tsaye shugaban ne ya tura kudirin ba, don har kullum gwamnatin na mara baya ga 'yancin kafafen sadarwa. Kudirin da ya fito daga hukumar kula da kafafen sadarwar wallafa ko ɗabi ya taɓa samun adawa daga yawancin 'yan Najeriya, musamman a yanar gizo da ke ganin hanya ce ta takurawa manema labaru su kasa gudanar da aikinsu da hakan zai murƙushe gaskiya. Duk da haka, babban daraktan gidan talabijin na Najeriya NTA Yakubu Muhammad ya ce duk labari inda zai kawo rudani to yana da kyau a kauce masa.
Amana aka bamu kuma dole mu rike wannan amana, inda kuma za mu rike wannan amana shine mu faɗi labarin da yake gaskiya ne, ba mu kirkiro labari abinda bai faru ba mu ce ya faru. Da ku abinda zai faru ma ka san ya faru, amma sai kai tunani in na faɗi abin nan me zai haddasa. In ka san zai haddasa wani rigima, to ya kamata ma ka dakata tukuna a wannan lokacin. Ban ce kar ka faɗa ba, amma ka yi tunani tukuna in na faɗi wannan abin ko da yake ya faru da gaskiya ya faru me zai haifar. Balle kuma abin da bai faru ba ka je ka kirkiru. To abin da nake so in ji hankalinmu kenan, wannan amana aka bamu, wannan sana'a namu babban sana'a ce wanda ta hanyar wannan sana'a zaka iya gini kuma zaka iya rusawa.
Wannan na faruwa ne daidai lokacin da ake shirin kakar zaben 2019. Na tambayi kakakin hukumar zabe Aliyu Bello shin za su iya bada duk labarin da aka bukata ko aka tambaye su.
Hukumar zabe ita a saninta kuma da yadda muke gudanar da aikinmu shine duk lokaci da ya dace a bada sanarwa, ta kan fidda sanarwanta ta kuma bawa kafafen yada labarai ta kuma tara ma 'yan jarida din ta yi bayani da kansa.
Tambayar da ne shin hukumar zabe a shirye take ta amsa kowace tambaya da manema labaru suka yi mata?
To ai bata taba korafin bada bayani a abin da ya shafe ta ba. Bata taba korin bada bayani akan abubuwan da suka gabata suke gabanta ba. Don haka duk lokacin da abu ya taso, hukumar zabe ce kan gaba wajen dora jama'a akan abin da yake kai, kuma ga yadda ake yin sa, kuma ga abin da za a yi.
In za a tuna majalisar dattawa dai sanata na Allah ya kawo irin wannan kuduri bayan cin zarafin da ya fuskanta a yanar gizo.
Sunana Suleiman Adokwe, ina wakilin mazaba nasarawa ta kudu a majalisar dattawa. Wannan kansu ita ce tana duba ayyukan da suke yi a shawarce su a ga inda suka abin da bai daidai ba, suna da yadda nasu na kansu na cikin gida da ke lura da zaman lafiya tsakanin su da kuma al'umma da kuma aikin jarida ba tare da an ci mutunci da cin zalin mutane ba.
Za a jira ga ko wannan kuduri zai tsallake ko kuwa a'a. Yayin da mutane kan hawo yanar gizo su yada duk abin da ya zo musu a rai, wa in ma daidai ne ko kuwa akasin haka. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamuel Hikaya. Sai kuma jamhuriyar Nijar, inda kungiyoyin da kasassu suka yi zaman dirshan a yau da safi a harabar ma'aikatar ministan jin daɗin al'umma da nufin nuna rashin jin daɗin su akan abin da suka kira tauye haƙƙoƙin da kasassu, bayan da suka gano cewa ana tafiyar hawainiya wajen fitar da wasu kuɗaɗe miliyan 50 na sefa da gwamnatin ta keɓe domin na kasassu a kasafin kuɗin ƙasar. Wakilin mu da Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya yi kuma da ƙarin bayani.
Ɗaruruwan mutanen da ke fama da nakasa waɗanda suka haɗa da guragu da makafi da kurame ne suka hallara a farfajiyar ma'aikatar ministan al'umma a wannan Alhamis 2 ga watan Agusta a matsayin matakin tayar da mahukunta daga barci kan maganar kuɗaɗen da dokokin ƙasa suka keɓe a kasafin kuɗaɗen kowace shekara domin ayyukan inganta rayuwar nakasassu. Dan Firun Munkela shi ne sakataren haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassun jamhuriyar Nijar.
Gwamnati ke zuba mu duk shekara a matsayin miliyan 50 wanda ake cema Fund National Distinction of Person and Capacity. Saboda waɗannan ƙarin kyautata rayuwa na kasassu a Nijar ne. Akwai Committee National wanda aka sa wanda duk wanda yake da wani bukata in zaman nakasashe da mutum da kanshi ko ta ƙungiya biyu yana yin takarda wanda ake cema CDR ya ga yi bukatar shi. Sai committee nan ya gani a yi taro a gida takardun nan tashi tana da ma'ana ko ba ta da ma'ana. Sai a yi na amuran na takardun a tura minista sai ta yi kuma ta yi sai ta bakin shi ne kan minista. To abinda ba mu gane a in minista da ke babban ma'aikaciyar ta ministar ta ce a bada an waye gari kuɗi sun kasa fitowa.
A jajibirin wannan gangami shugabannin kungiyoyin nakasassu sun gana da ministar cigaban al'umma akan wannan magana. Sai dai ba su ji wata amsa mai gamsarwa ba, mafari kenan da suka kira magoya bayan su su fito.
Check form na kasu a hudu kudi ba a samu dosu ba, sai mu ce muku za mu tawo minista, amma kai sai mu ci sadu tar kauli. Ministar ya duka alƙawari, ya duka alƙawari. Shin kuna ganin al'ummar nan ta ba su jibin kamar ma muna zuwa muna musu ƙarya ne? Sai mu ce to bar mu zo mu yi abin ga zaman dirshi yau. Gaban su mu gayyi dan a san da mu ba wani gobe wanda muke. A tsakani ga Allah muke ga aikin kun ministar tare da su ne muke aiki kenan, sai su fito su ba da bayani menene ke sa kuɗin nan ba su tawo.
Daya daga cikin daraktocin da ke kula da walwalar jama'a wanne ya fito daga ofishinsa a madadin ministar al'umma ya buƙaci shugabannin na kasassu su haƙura zuwa gaba domin a cewarsa gwamnati na da niyyar shafe musu hawaye. To amma Malam Musa Yakuba, ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin na kasassu, na cewa
nan zuwa kwana 20 inda takaddun wanda an kai saboda kuddin an ce namu ne, in ba fidda kuddin ba na takaddun, insha Allah zuwa gaba wanda zamu tara zai yi wannan so 10.
Alƙaluman da aka samar a sakamakon ayyukan kidayar jama'a da aka gudanar a shekarar 2012 sun yi nuni da cewa yawan nakasassu a Nijar ya lallanka daga 80,000 zuwa 715, kwatankwacin kashi 1.4 daga cikin 100 na yawan jama'ar wannan ƙasa, galibin su matasan da ba su yi karatu ba, yayin da waɗanda suka koyi sana'o'in hannu ke fama da rashin jari, lamarin da ke ƙara tilastawa wasu su rungumar sana'ar bara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To Allah shi kyauta, a gaida Sulaiman Muna Barma kafin mu buɗe layin wayar mu ga wannan a ci gaba da shakatawa da shi.
Duba masu na ƙofar gaba,
malam baba na ƙofar gaba,
duk ƙasa kaza na ƙasa,
malam baba na ƙofar gaba,
shidda ka ɗauke uku,
malam baba na ƙofar gaba,
idan ka haɗa su sun zama tara,
malam baba na ƙofar gaba,
kowa aka gani cikin taradin nan ya yi sha'ani na shi taruwa,
malam baba na ƙofar gaba,
ya sha shagali na shi taruwa,
malam baba na ƙofar gaba,
mallan naka tana yin yaushi je ka babba ya duba maka
mallan babba na gaba gaba
ya zana kasa ya duba maka
mallan babba na gaba gaba
idan ya zana kasa ya duba maka ya daga kai ya sheda maka ka ga kamar da shi ne akai
mallan babba na gaba gaba
abin ka ga kamar da shi ne akai
mallan babba na gaba gaba
wai na ji malamai suna faɗin kadai ta dan mace wai ba shi kyau mata in ba ta ka bace banda babba ko ba gaba
mallan babba na gaba gaba
kadai ce
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
to madalla mun samu kira na farko daga to da alama mun rasa layin na Kaduna to kada manta ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kuma maudu'in da zamu tattauna akai shine me jama'a za ku ci a game da wannan sabon sallo na hare-hare da ƴan Boko Haram ke kaiwa wanda suke dasa bamagumai a gonakin jama'a a yankin Madagali da Micika to mun samu kira daga Zamfara
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
wa alaikum salam wa ke magana daga Zamfara
sunana Nasiru Hussein Kurgun ne Gonjo bakin Sauka Sokoto a jihar Zamfara
to mallan Nasiru muna sauraron ka
eh gaskiya ina jin dadin kiran ku ina jin dadin program da kuke kullun shi na kira ko muku fata la kai ubangiji Allah ka dauka wannan gidan radio
to madalla mun gode mallan
ka san sarakan addu'a ta mana addu'a a jihar Zamfara Allah Allah ba mu zaman lafiya a duniya musulunci da fasaha a jihar Zamfara
to amin amin mun gode
daga Nasiru Hussein Kurgun ne Gonjo bakin
to madalla mun gode mallan Nasiru yanzu kuma sai kira daga Kaduna wake magana da Kaduna
Iban Jarmai bacci mutsi
barka dai
Salama Mursala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
to Mursala muna sauraron ka
to eh kaga kamar da kuka bada maudu'i shekaran jin shine ce a yanayin alaman tsaro to kuma gaskiya da alakari ana tsara samun cigaba harkan tsaron sai dai kowa ya riga ya san cewa dole mutanen da baka san da su kulluma ba dole a dinga samun rashin tsaro nan da can amma muna ƙara kyau da to ga wannan gwamnati da jami'an tsaron da aka yi musu canjin
mallam Murtala mallam Murtala
har tsammanin insha Allah
mallam Murtala
komai zai zo ya zama ya wuce na'am
abinda muke tattauna akai shine yanda aka samu sabon salon kai hare-hare da Boko Haram ke yi a yankin Madagali da Micika suna benzine da mabamai a gonakin jama'a shine muke so mu ji me zaka ce game da haka
eh yawa to an kade a dace da su ma an ka duba da wuce su an keba da aka canza su jami'an tsaro manya-manya sojin sojoji a da sun ya nuna kiyan su ma aka canza za su salon kenan sai mutane gonakin za a je jami'an tsaro su dinga duba mutane gona na'uran da ke duba an binne ba mu ko makamanta ka to kaga haka zai kawo Allah ya sauki a hasa
to mun gode mallam Murtala bari mu je jihar Niger wake magana daga Niger
eh jami'ai kana magana da injiniya mai gero makeri kwanta gona jihar Niger
to ina sauraron ka injiniya
wato gaskiya ƴan Boko Haram abin da suke yi jami'an tsaro Allah ya ba su nasara akan su saboda duk wannan ririci ne suke na kan rike na sashi sa suke dasa baba mai gona iko na naki dan haka mu namu addu'a da muke yi Allah ya ƙara dona musu asiri kuma Allah ya ba jami'an tsaro nasara akan su
to wata shawara zaka ba su kuma jama'a dake da gonaki a wannan yankin
kuma jama'a ya dace duk da sun haɓa ta gari gaskiya su zanka bayyanawa ba su ga mutum sun yana wannan kulle-kulle bai suke bayyanawa saboda mai wace abin da ake samu sun san masu aikin nan ban nan amma ba su bayyana su su mutanen sashin Maiduguri su ne matsalar zake samu
to madalla mun gode bari mu ketara zuwa Gombe wake magana daga Gombe wake magana daga jihar Gombe na Gombe kana jin mu to da alama mun rasa kira daga Gombe kada manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC maudu'in mu na yau shine me za ku ci game da wannan sabon salo da ƴan kungiyar Boko Haram ke yi na bizni makamai a gonakin jama'a sun hana jama'a sakat sun hana jama'a zuwa gona da sauransu yan samu kira kuma daga Niger wake magana daga jihar Niger
assalamu alaikum baba ta nake kiran ka daga Bita Niger State
to wa alaikum assalam baba muna sauraron ka
to amma da duk yi akan maganar tsoron nan mutanen nan kana ji magana ko mutanen na gaskiya ɗan kauye ma su ma suna da laifi ne kuma da suke da su ba ta gadin nan wallahi talla sun san su cikin su suke amma su fito su ga magana kuma ko fi kowa shan wahala to ya kamata su ma su bada hadin kai a dinga bayyana su mutane ba daga nice suke fitawa ba kuma da wani su ma yan kawo su so da zaman su kuma su fito da bayani so wahala na gaba kiya su suke shan wahala to kuma a karshe ina fata ubangiji Allah ya kai mu karshe wannan al'amari ya kawo sauki
to alhamdulillah mun gode baba daga jihar Niger bari mu kaisa zuwa jihar Kaduna baki magana daga Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum salam
mallam Ibrahim Jarmai barka da yammaci
ya barka ka dai
ni kuma surana Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa Ngaro muna sauraron ka
to alhamdulillah ni abin da nake lura da mutane ya kamata dai gaskiya su yi hattara su yi hankali da al'amarin takanta magana fata wannan goreki saboda duba da inda yanayin da ake sa irin wayannan abubuwan kuma su jami'an tsaro su tsoron Allah su tsaya tsakanin su da Allah da aikin nan da suke yi su kokarin a kawo karshen wayannan abubuwan su kuma yan gari wayanda suke fama da wayannan al'amari ya kamata idan har mutum ya tabbatar da cewa wayannan mutane ga su an gansu an tabbatar da kun san su ya kamata ku nuna su ga gwamnati domin a tabbatar da an samu matsala wannan karshen abu don ba daɗi bane a ce ka je gona ka danyi aiki a ce an tsaya ma bom ka tashi da shi kaga akwai matsaloli da yawa karshe dai ne wa ƙasa ta addu'a Allah ya kiyaye mu Allah kare mu Allah ka zo da mu lafiya kuma Allah ka kiyaye mu da irin wayannan al'amari ya tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to madalla sai kuma jihar Kano baki magana daga jihar Kano
alo sunana Ibrahim Zangon Daura
to muna sauraron ka Zangon Daura
to dangane da wannan abuwa to ni abin da ke fahimta wato akwai makirci da kuma wani shiri mai zurfi na kawo matsalar wannan mayanki da kuma sauran ƙasa gaba ɗaya da har da matar sarbu to akwai buƙatar mu hukunta su dage a cikin sirrin su da iya aikin su su gano shi menene aka kula da al'amari domin abin nan ba za ka iya cewa ba kawai ya tsaya a nan ba Allah ta kaita shi nan ba zai iya zuwa ko ina kuma zai samu kowa da kowa saboda haka muna fata muna kuma addu'a Allah ya yi mana wannan masifa Allah wanda suka shiga ciki Allah ka hore mu sai da rashi
to amin to wace shawara gare ka jama'a saboda zuwa gonaki wace shawara gare ka gare su
ha shi mutane su lura da gonakin su inda suke suka sa wucin mutane da wanda ba su yarda da wuri ba to kace da shi ne wajen
to madalla mun gode Zangon Daura bari mu kitara zuwa jihar Bauchi baki magana daga Bauchi
to barkan ku Salisu na gaidan mai biredi daga jama'ara kuma sakataren kungiyar mabugawa a arewacin Bauchi.
To mallam Salisu na gaidan muna sauraron ka.
Yau wato gudunmuwar da zan bayar har ga Allah ya kamata jami'an tsaro su sa kaimi a kai don har ga Allah ka ga ba zai yi a ce mutum ba zai noma ba. Kuma abin na koye yake ba a fili ba. To fatan mu dai wannan abubuwa da suke faruwa a ƙasa Allah ya magance mana su. Mai magana Salisu na gaidan mai biredi daga cikin garin jama'ar jihar
to ma da lamun gode to sai kuma mun samu kira daga jihar Sokoto waki magana daga Sokoto
assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba dina Sokoto Nigeria
to malam Bello Garba
kana ne da irin wannan hare-hare da ƴan Boko Haram suke kai suke sa baban mai a gonaki to gaskiya wannan bai dace ba ya kamata a dauko wani salon tsaro ga irin wannan kuma ƴan masu irin wannan na ɗan wa'anda suke turbuɗe wannan ba mamai to mun muna kira gare su su ji tsoron Allah sani wa rayuwa guda ta kuma da daɗin gare ta
to madalla mun gode malam Bello Garba bari mu koma jihar Yobe waki magana daga Yobe
muna magana da Dr. Muhammad Yaro
to muna sauraron ka Alhaji Muhammad Yaro
to wannan al'amari dai na maganan ba ma ba mannan sai mu yi addu'a Allah ubangiji ya kawo mana sauki kuma su jami'an tsaro su tsaya tsakanin Allah da Annabi akan wannan lamarin
to ma da lamun gode Muhammad Yaro sai mu ketara zuwa Kogi waki magana da Kogi
assalamu alaikum kuna magana da Jimiya Lalo a Jakuta jihar Kogi
to ma da lamuna sauraron ka
ina muku fata alheri tsakani da Allah inda ya boko haran suka hulo da wannan sabon talo ina kira manoma da baya duk wanda zai je gona tabbatar sai an auna gonan nan an ga ba komai kana je yayi aiki kada je ya fada mu gona ga wata bala'i a ciki da fatan ubangiji Allah sa a tashi lafiya daga jini a Jakuta jihar Kogi assalamu alaikum
to ma da lamun gode kware da alama mun rasa na kan layi waki magana ok to daga nan ina ganin za mu kulle layukan wayan namu sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin
yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani rubutaccen bayani da aka fitar a 25 ga watan Yuli na shekarar 2018, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Mike Pompeo, karara ya nuna cewa Amurka babu tantama ba za ta yarda da kowane irin yunkurin Rasha na kokarin mamaye tsibirin Crimea ba ta kasar Ukraine. Ranar 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2017, mayakan Rasha sanye da abin rufe fuska kuma ba tare da wata alamar soji ba, suka shiga yankin ruwan Ukraine, suka karbe babbar majalisar yankin, suka kuma kama wurare masu muhimmanci a duk fadin yankunan ruwan. Abin jin dadi shine wannan shi ne sanadiyar kafa gwamnati mai goyon bayan Rasha a Crimea. A cikin watan Maris sun kirkiro wata kungiyar raba gardama da ba bisa ka'ida ba da ta yi kokarin halatta mamayar da Rasha ta yi wa yankunan Ukraine. Rasha ta hanyar mamayar ta yi wa Ukraine da yunkurinta na mamayar Crimea ta so ta nemi ta saba manufofin kasa da kasa da demokradiyya ke bi. Babu kasar da za ta tilasta wa wata kasa akan canza iyakokinta da karfi, a cewar Sakatare Pompeo. Kimanin shekaru 80 da suka wuce, kasar Amurka ta gabatar da kudurin Wales wanda yake amincewa da mamayar da kungiyar Soviet ta yi ma kasashen da ke kan iyakar Baltic, wato kasar Estonia, Latvia da Lithuania. Karni biyar mai zuwa, wannan sanarwa za ta ci gaba da zama ginshiki da manufofin Amurka zuwa kungiyar Soviet. Kudurin na Wales ya bayyana cewa jama'ar kasar Amurka ba sa goyon bayan duk wasu ayyuka na cin zarafi da ake yin su da karfin soja ko da barazana, haka kuma ba sa goyon bayan shiga hurumin wata kasa duk karfinta ko rashin karfinta a cikin al'amuranta na cikin gida. Wannan manufa ba za ta canza ba, a cewar Sakatare Pompeo, kamar yadda muka yi a sanarwar Wales a shekarar 1940. Kasar Amurka ta jaddada manufofinta na kin yarda da ikirarin Kremlin na fin karfin kwace yankin kamar yadda dokar kasashen ketare ta nuna, da amincewar masoya, abokai da sauran kasashen duniya. Kasar Amurka ta kiyarda da yunkurin Rasha na mamaye Crimea, ta kuma alkawarin rike wannan manufofi har kafin martabar yankunan Ukraine su dawo. Kasar Amurka tana kira ga Rasha da ta mutunta waɗannan ka'idoji waɗanda da dadewa ta yarda da cewa za ta kiyaye don kawo ƙarshen wannan mamaya ta Crimea, a cewar sa. Ta hanyar matakan da take dauka, ta nuna ƙasa ce da ba ta da mutunci da kuma ware kanta daga sauran ƙasashen duniya. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To masu ra'ayi mana afuwa, ban iya kawo muku labaran wasanni ba saboda wasu dalilai. Yanzu kuma sai yayi labari amma wannan karan a takeice.
To a takaice, Ibrahim, yau Alhamis, ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Zimbabwe suka yi Allah wadai da matakin da sojoji suka ɗauka a rikicin da ya wakana bayan an kammala zaben shugaban ƙasar da ya sanadiyar mutuwar mutane 6 tare da raunata mutane 14 a birnin Harare. Hukumar zaben ƙasar ta yi alƙawarin cewa za a fitar da sakamakon zaben nan ba da dadewa ba. Da aka tambaye shugaban hukumar zaben ƙasar Emmanuel Magade dalilin da har kawo yanzu ba bayyana sakamakon zaben ba, yace babu abin da yake faruwa. Jami'ai sun ce bisa doka suna da wa'adin har zuwa 4 ga watan Agusta nan na bayyana sakamakon zaben, kuma sun dau alƙawarin yin haka nan ba da jimawa ba. Jami'an gwamnatin shugaba Donald Trump sun bayyana damuwar su kan yunkurin yin katse London din da Rasha ke neman yi a zabe mai zuwa, yayin da daraktan binciken kasa Dan Coats yake gargadin cewa kasar Rasha na ci gaba da kokarin neman raunanawa da kuma rarraba kawunan Amurkawa a zabe mai gabatowa. Muna ci gaba da ganin sakonnin kamfe-kamfe daga Rasha na kokarin kawo rauni da rarrabuwar kawuna a Amurka, a cewar Dan Coats yau Alhamis a wata gana wadda aka yi a fadar White House, inda ya ce yana sane cewa Rasha ba ita kadai ke da ra'ayin kokarin yin tasiri a siyasar kasarmu ba.
Da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma Allah kai mu gobe za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta tana gabatar da shirin da kuma Miss Jill Laser Grisham da ta bada umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Magnus David, ni Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya.